sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma Niya dake birnin Kwanni sannan ma sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka a koda yake kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu Assalamu alaikum assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Hadisa Kyari ce tare da Sufilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar 14 ga watan Disamba na shekarar 2019 kafin ku ji abin da muke tafi da shi Sufilu ba makanan labarai
to za ji cewa hukumar bada agaji ta duniya ta ce masu tada kayar baya da suka yi garkuwa da ma'aikatan agajin ta guda 6 arewa maso gabashin Najeriya sun yi ikirarin kashe mutum 4 daga cikin su yau Asabar kotu a Sudan ta samu tsohon shugaban kasar Omar al-Bashir da laifukan halalta kudin haram da cin hanci da rashawa ta kuma yanke masa hukunci haka kuma za a ji cewa Koriya ta Arewa ta ce ta gudanar da wani gwaji mai muhimmanci a wata tashar harbar tauraron dan adam domin kara karfin makaman nukiliyar ta
to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa majalisar dinkin duniya ta yi Allah wadai da kashe wasu ma'aikatan agaji guda 4 a jihar Borno har ila yau kuma a wani bangare a wani bincike da aka gudanar an samu raguwar yawaitar neman cin hanci da rashawa a Najeriya amma ba a samu raguwar karɓan cin hancin ba sannan kuma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumar bada agaji ta duniya ta ce masu tada kayar bayan da suka yi garkuwa da ma'aikatan agaji 6 arewa maso gabashin Najeriya a watan Yuli sun yi ikirarin sun kashe mutum 4 daga cikin ma'aikatan. Hukumar ko kungiyar bada agaji ta Action Against Hunger ta faɗi jiya Juma'a cewa wannan ikirari na baya-bayan nan ya sa yawan ma'aikatan da aka kashe ya kai 5 an kashe mutum na farko a watan Satumba. Haka kuma hukumar ta yi kira cikin gaggawa da a saki ma'aikaciyar ta Grace wadda har yanzu ake tsare da ita. Wata sanarwa da hukumar agajin ta fitar a watan Yuli na cewa an yi garkuwa da ma'aikaciyar hukumar agaji ta Action Against Hunger da direbobi biyu da kuma wasu ma'aikatan ma'aikatar kiwon lafiya 3 a yayin da suke kan hanyar su dauke da kayan agajin gaggawa ga mabukata a jihar Borno. An yi imanin waɗanda suka aikata wannan danyen aikin mambobin kungiyar ISIS reshen yammacin Afirka da ke alaka da kungiyar Boko Haram ne. Hukumar agaji ta Action Against Hunger ta ce yanzu haka tana bayar da tallafin abinci duk wata ga mutane kimanin 300,000 a arewa maso gabashin Najeriya waɗanda ba su da wata hanyar samun abinci. Yau Asabar a kasar Sudan wato yau Asabar kota a kasar Sudan ta samu tsohon shugaban kasar Omar al-Bashir da laifukan halalta kudin haram da cin hanci da rashawa da kuma yanke masa hukunci daurin shekaru 2 a gidan yari wannan shine hukuncin farko da aka yanke a jerin tuhuma-tuhuma da ake yi wa al-Bashir wanda kuma kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ke neman sa ruwa a jallo kan laifin yaki da kisan kare dangi da ke alaka da tashin hankalin da ya faru a Darfur a shekarar 2000. Hukuncin na zuwa ne shekara guda bayan da masu zanga-zanga a Sudan suka fara yi wa gwamnatin al-Bashir tawaye lokacin da ya kwashe sama da shekaru 30 akan mulki. Sudan dai ta kasance cikin jerin kasashen da Amurka ke dauka a matsayin masu tallafawa ayyukan ta'addanci a duniya. Kuma tsawon shekaru 30 arzikin kasar ya lalace saboda rashin gudanar da ayyukan da suka kamata da kuma takunkumin da Amurka ta saka ma kasar. Tun watan Afrilu al-Bashir ke tsare lokacin da sojoji suka tumbuke gwamnatinsa biyo bayan kwashe watanni ana zanga-zanga a fadin kasar. Sannan hankali tashin hankali da rashin zaman lafiya ya tilasta yarjejeniyar gudanar da gwamnati tsakanin sojoji da farar hula. Yau Asabar Koriya ta Arewa ta ce ta gudanar da wani gwaji mai muhimmanci a wani tashar harba wato tauraron dan Adam domin ƙara ƙarfin makaman nukiliyar ta. Wannan gwaji da yana zuwa ne gabanin cikar wa'adin ƙarshen shekara da ƙasar ta saka wa kanta kan cewa Amurka ta sassauta matsayin ta kan tattaunawar nukiliya a tsakiyar barazanar da take yi na dawo da gwajin makaman masu linzami masu cin dogon zango ko wato makaman nukiliya. Kamfanin dillancin labaran Koriya bai faɗi irin makaman da aka gwada ba a yau Asabar, haka kuma bai fitar da hotuna ba. Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamai masu linzami masu cin gajeren zango har 13 tun watan Yuli. Masu nazari dai sun yi hasashen cewa nan ba daɗewa ba Koriya za ta yi amfani da tashar Sohe wajen harba tauraron ɗan Adam a sararin samaniya ta hanyar amfani da fasahar harba makamai masu cin dogon zango. Karkashin dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya an haramta wa Koriya ta Arewa duk wasu ayyukan makamai samfurin ballistic, amma a baya tana yin amfani da su ta hanyar farkewa da abin da ta kira ayyukan tauraron ɗan Adam wajen yin amfani da fasahar makamai masu cin dogon zango. To labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar jami'ai Afghanistan sun ce mayakan kungiyar Taliban sun kashe sojojin gwamnati akalla 25 a gabashin lardin Ghazni. Harin da aka cikin dare ya faru ne a gundumar Karaba, inda wasu jami'an tsaro 7 a daren Juma'a suka bude wuta ga sauran sojojin a wani karamin sansanin sojin Afghanistan. Shugaban gundumar Gulam Habib Zarak ya faɗa muryar Amurka cewa maharan sun kwashi makamai da motar sojoji daga sansanin kafin su gudu zuwa ga sauran ƴan uwansu a yankin. Ya ce akalla Afghanistan wato akalla sojojin Afghanistan bi sun samu rauni lokacin harin. Kungiyar Taliban ta dauki alhakin harin a wata sanarwa cewa ta kashe sojoji 32 kuma mayakanta sun kama sansanin, duk da yake da yawancin lokuta kungiyar takan yi ƙarin gishiri. To da ƙarshe wata yarjejeniyar cinikayya da aka cimma tsakanin Amurka da China da kasashen biyu suka sanar lokaci daban-daban a jiya Juma'a zai taimaka wa manoman Amurka su sayi manyan injinan noma na zamani, inji shugaban ƙasar Donald Trump. Shugaban na Amurka ya bayyana wa manema labarai hakan ne a ofishinsa na Oval, inda ya kwatanta yarjejeniyar da Beijing mashahuriya. Jami'an kasashen biyu sun sanar cewa sun amince da fuska ta farko ta wannan yarjejeniya kuma za ta kawo ƙarshen takunkumai da suke ƙaƙabawa juna. Jami'an China sun faɗa cewa a cikin wannan yarjejeniyar China za ta ƙara sayan kayayyakin noma da na makamashi da kuma na magunguna daga Amurka. Trump ya ce nan ba daɗewa ba kayan noma kaɗai da China za ta saya zai kai dala biliyan 50.
Madalla a gaishe da Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji da farko, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da kashe wasu ma'aikatan agaji hudu da mayakan Boko Haram suka yi jiya a jihar Borno. Daga Abuja ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
A cikin wata sanarwa da ofishin al'amuran jinkai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar a nan Najeriya, ya yi Allah wadai da kashe ma'aikatan jinkan guda hudu da 'yan Boko Haram suka yi garkuwa da su. A jiya ne dai mayakan IS wani bangaren Boko Haram suka saki wani faifan bidiyo da ke nuna yadda suke filla kanin ma'aikatan agajin da dama can suna hannunsu. Yanzu kashe waɗannan ma'aikatan jinƙai guda hudu kenan adadin ma'aikatan jinƙai biyar ne mayakan Boko Haram suka kashe a cikin wannan shekara. Ma'aikaciyar jinƙai Grace Haru ita ce kadai ta rage a hannunsu, wacce a hali yanzu suka ayyana ta a matsayin baiwa. In za a iya tunawa, a watan Yulin wannan shekara ne 'yan Boko Haram suka yi garkuwa da ma'aikatan jinƙin a wuraren Damascus a daidai lokacin da suke kan hanyar su na kai kayakin agaji ga wadanda tarzawar Boko Haram tarza da su kuma suke tsananin bukatar agajin. Jagoran ayyukan jinkai na Majalisar Dinkin Duniya a Nigeria, Mr. Edward Kallon, ya yi takaicin yadda Boko Haram ta yi kunnan uwar shegu da irin kira-kiran da suka yi ta musu cewar ayo Allah da ma'aiki kada halaka waɗannan ma'aikatan agajin. Ya bayyana jiya Juma'a 13 ga watan Disamban wannan shekara a matsayin ranar bakin ciki ta duniya ga 'yan Najeriya da ma daukacin ma'aikatan jinkai da ke tallafawa Majalisar Dinkin Duniya dai da sauran ma'aikatan jinkai na hada kai da Najeriya don samar da tallafi ga sama da mutane miliyan 7 a jihohin Borno, Yobe da Adamawa. Dr. Sali Abba shine shugaban kungiyar agaji ta Small Medical Mission da ke tallafawa waɗanda tarzumar Boko Haram ta rutsa da su a shiyar arewa maso gabashin Najeriya.
Nuna aljihinmu ga ɗan uwa da kuma dangi da wannan abu ne da sannan kuma muna jan hankalin gwamnati gaskiya su zaki dantse sannan kuma a duba wannan al'amari sannan wato a canja da salo don abubuwan nan sun ci cinyewa yau kusan shekara 10 muna fama da haka.
Duba da yadda ake ta kashe ma'aikatan jinkai din nan kamar ku a matsayin kuma ma'aikatan jinkai wannan ba zai rage muku ku kwarin gwiwa ba ku dan ja da baya?
Ko kadan wallahi ba zai rage mana kwarin gwiwa ba saboda dawon aikin jinkai ta matakai haka. Saboda haka mu gani muke ba abu ne ne wanda zai sa mu gudu ko ba aikin da muke yi ba magana gaskiya kenan. Amma abin da muke faɗa shine rigakafi ya fi magani kuma dole sai mun rayu tukunna zamu taimakawa mutane al'umma.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. To a wani bincike da aka gudanar an gano cewa an samu raguwar yawaitar neman cin hanci da rashawa a Najeriya, amma kuma ba a samu raguwar karban cin hanci ba. Ga wakilinmu Nasiru El-Hikaya da ƙarin bayani.
Cibiyar Majalisar Dinkin Duniya mai yaki da shan miyagun ƙwayoyi mai alkota a Biyana da haɗin gwiwar ofishin ƙididdiga na Najeriya sun bayyana cewa an samu raguwar yawaitar neman cin hanci da rashawa a Najeriya, amma ba a samu raguwar karɓar cin hancin ba. Nazarin mai shafi 112 ya nuna cewa an samu raguwar cin hancin daga 2016 daga kashi 32.3 cikin 100 zuwa kashi 30.2 cikin 100. Rahoton ya zanta da iyali 33,000 a dukkan jihohin Najeriya da Abuja, inda ya gano fiye da kashi 30 cikin 100 na mutane an tambaye su ba da cin hanci daga jami'an gwamnati don samun aiki ko wata alfarma. Sashen arewa ta tsakiya, kudu maso kudu da kudu maso gabar sun samu karuwar cin hanci da rashawan. Binciken ya duba yadda tasirin cin hancin ke barazana ga nasarar alwashin gwamnatin Najeriya na fitar da mutum miliyan 100 daga talauci zuwa shekara ta 2030. A zahiri dai tamkar ana tufka da warwara ne kan yakin, ko kuma hannun dama ya kwato hannun hagu ya kwace. Mukaddashin shugaban hukumar yaki da cin hancin Ibrahim Mago ya nanata cewa hukumar sa na samun nasara kan yakin.
Gaskiya ka sarrafa ba munafurci ba zalunci, aikin ne. In baka tsaya yanzu kai aikin da kai wato ai kai musu nai wallahi baya abin nan, because Allah ne ke karban ran mutum, Allah ke bayarwa. Don haka bai dame ni ba, kuma wallahi each time wannan abun ya taso sai in ji kaman ka sa min alura ne karfin na aikin.
Yanzu a tuna barista Aminu Gamawa a wajen taron bitar yaki da cin hancin na hukumar ta EFCC ya ce sai an hukunta yan bore da yan mowa har dai yakin zai samu nasara.
Kuma babban dalilin saboda a cikin gwamnatin ma na kusa da shi shugaban kasa akwai waɗanda suke wa abun kafar angulu. dagulu in har shugaban kasa da kuma ita gwamnatin APC suna zuwa dauke su da muhimmanci to wannan yaki da cin hanci da rashawa da ake cewa ana yi to dole a yi shi ba sani ba sabo babu dan gida babu bako duk wanda aka tabbatar da cewa yayi laifi a hukunta shi amma muddin ya zamanto cewa wasu za a kare su wasu kuma za a ce za a musu hukunci to shine sai kaji an ce an sa siyasa a ciki ko an sa kabilanci a ciki fatar mu shine shugaban kasa Allah ya bashi damar aiwatar da alƙawari da ya dauka na cewa za a yaki cin hanci da rashawa
shugaban hukumar kididdiga ta Najeriya Yemi Kale da wakilin cibiyar yaki da miyagun ƙwayoyi ta majalisar dinkin duniya a Najeriya Dr. Oliver Stop suka sanya hannu kan rahoton da yace fiye da rabin yan Najeriya sun yi amanna da cewa shekaru biyu gabanin binciken cin hancin ya karu ne da alamu dai rahoton yayi sara da duba bakin gatari Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja
Madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin ku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin wasu masu sauraron mu da dama da suka hada da Isu Hundila Faki daga Kaduna. Da Ahmad Madaki daga Bauchi da Bala Muhammad Damban da Rilwanu Gayeri da Musa Umar da Shitu Usman da dai sauransu masu son jin tarihin shahararren mai kamar kakkun rayin nan da ke jihar Bauchi wato Alhaji Ali Kwara Azare to idan masu tambayar na saurare ga wakilinmu a Bauchin Abdulwahab Muhammad da kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar da ya samu daga shi Alhaji Ali Kwara Azare din kansa wanda Abdulwahab ya ci gaba da tambayar sa kamar haka
Alhaji Ali Kwara ko da ka dan dada ba mu bayanin shekarunka da mai ko Alhaji Ali Kwara yana da iyalai
ina da iyali kuma bisa ɗaya ne ta farko ta da su na safe ƴaƴa na hudu ne kuma a garin Azare aka haife ni kuma anan ne primary na fara secondary na anan na gama garin gama secondary na da kuma rayuwa ta ne a gidan yan kasuwa na tashi kasuwanci nake har gobe
tun da shekarun ka nawa
shekaru ban da takardar aihuwa na amma na san ne ina da kanni mai 56
to Alhaji Ali ko yana yin wani sana'a wanda yake ya dogara da shi a kai
tun da na tashi kamar yadda na fara gaya ma a ne kasuwanci ne tun da ina da shekara 10 ma na riƙe gidanmu ubana ma ɗan kasuwa ne kaka awana ma ɗan kasuwa ne kakana ma ɗan kasuwa ne da haka kasuwanci nake ina yin fata ina yin kwangila kusan bana zama da ba kwangilan miliyan 2000 a hannu dan yanzu haka ina da kwangiloli kusan miliyan 2000 a hannu na kuma yanzu ma an banta miliyan kusan 1500
Alhaji Ali Kwara kai lallai baya ga shahara da kai kai ma shahararren dan kwangila ne to wannan gashi na ganka kai kaman Balarabe kenan kai din nan Balarabe ne
asali na Balarabe ne full
Bye.
wani kakana na wajen uwa sun zo Najeriya sama da shekara 470 su suka kawo musulunci Najeriya sun taso daga Madina suka yi branch mina ama Libya daga Libya kakan da ya haifi kakana uwarsa mutumiyar kasar Gobir ce
Gobir
ta Sokoto state daya kakana kuma asalinsa mutumin Yemen ne shine yazo 1893 Najeriya amma duk iyayensu mata matansu duk da suka zo ba su zo da mata ba duka matansu suna duba gidan da ya family fari ko ba specially ba platani ko shi wa Arabs sai su aura
dan dan koma ba kadan na tabbata ka shayin attabu akwai inda yake kake ganin kai ya far maza an yi gumurzu kenan zaka dan bani wani bayani akan wani gumurzu ne fi daga maka hankali kake ganin ma da kenan ya kasha
ni so a dadin mallaka yake fada da su ni ba wani gumurzu dan aikin nan ce fiya ma bani ne cewa Allah ne ke kuma duk yan dangada ma zan je duk dokajejin kasar nan kwana nake ba ruwa na kaka bana ta na barawo ne ni wanda na fi jin haushi wanda aka bashi amanar Najeriya shine mai bata mare amma barawo yau zan kama barawo a jeje in taho da shi yau in sake samun barawo a hanya in dai ba fulatani ne zan kunce shin bashi bindiga ta yana fara
to idan muka duba zamu ga kamar ci gaba ne ko ci ba aka samu da dai mun san fashi ake to amma yanzu kuma gashi an shiga satan mutane ayi garkuwa da su domin a nemi kudin fasantansa
ci gaba aka samu abin da yake faruwa da fashi da ake ana kisa za a maki kan driver ya fadi ka fahimta ko za a takwantar da mota a mutane a kasa a taka su yanzu ko silently za a dauke ka ka biya kudi za ka biya ba rai bane sai ake nafin dubu ba wanda zai mutu yanzu kinnafin da ake ba fada bane yaudara ne zamba cikin aminci ne wani ma dan uwanka zai turo maka ka fahimta ko in banda kamar zamfara shi kuma ke tsin zamfara ba fashi bane bakin na sun mai da shi kamar fada ne ka fahimta barawo kaga kamar zamfara barawo zai je gari su kashe mutanen gari mutum 50-100 to mun barawo ne ba zai wannan aikin ba sai an taba shi to amma kamar zamfara da yake daman a hukuma ne ta bar irin wannan kungiyoyin suka yi frustrating din su ka san kungiyoyin ne yanzu duk kasan nan kaga da kungiyoyin nan da yan banga sai ga kowanne sai na je garin ma fitar da bindiga ka fahimta ko za ka kowanne yanzu dan banga da yake Najeriya ya fi soja da civil defense da dan sanda yawa amma duk ƙarya suke ba za su je jejin in aka sauka da bindiga jejin ba za su je ba sai daddaddan an sa'a ana ganin arhani a jiya a hau masifa to shi ma zamfara kamar zamfara kaga kashe-kashen da ake yi ba sata ba ce ba su yan kungiyar da suka kafa kansu yan sa kai suna ƙarya a gari su shigo kasuwa su kakkama yaran Fulani da barawo da ba barawo ba a je ana can kuma da bindiga ana fashi a jeji ba za su je ba in sun ji labarin wani yaro a je gonar wani sai a je a harbe shi su ko familinsu ka fahimta ko sai zai su yi mitin sai kuma irin ɓata garin nan na banza sai shiga mitin din sai to za a kare ku gwamna ya sa a kare ku da haka sai ku dauko bindiga a nemi kudi a tara a sai bindiga to shine zamfara ma ta ɓaci kaga su ke tsin zamfara ba fashi bane ba kinnafin bane sama da rabi an taba yan uwansu ne ko makwantansu ko surukansu suka dau bindiga
to ina ganin ko kuma so tari na kanji kamar babban sojojin yan sandan Najeriya wanda dai suka yi wannan suka rike wannan mukami sukan dan kirawo ka don a zauna ka ba su wasu shawarwari akan wannan batu kenan ya kaga irin wannan zama da kuke da su yana tasiri a wajen sha'anin tsaro kuwa
duk ajin da kai da na tare su suna kuma kira na kuma muna taimaka musu kuma suna karban shawara ta an ba mu da matsala da su
to ya shi kaman shugaba Buhari da ma su Burtai wanda yake duka dai ana haɗin gwiwa wajen tafiyar da sha'anin tsaro
ne duk shugabannin da suke na tsaron nan mun shiga duk suna so sun san aiki na kuma mata da su lafiya lafiya ba inda matsala da kowa
ya kashe menene burin ka a wannan fafutuka da ake na wajen tabbatar da sha'anin tsaro a ƙasar Najeriya.
Wannan satin mana ga mu. Najeriya tana son bincike da fallasa. Kuma sai mazan kwarai da dattawan kwarai su ya kamata su. Bangaren shugabanci kenan. Bangaren talakan Najeriya kuma tana buƙatar addu'a. Ba na wasa ba. Tana buƙatar gudunmawar dukkan Najeriya ya taimaka mata. Kuma dukkan Najeriya da yake tsoron faɗan wani abin da ya gani, ita ma hukuma ya kamata ta ware fili a surrunce na bata labari. Dan akwai mutane da yawa suna nan sun san duk abin da yake faruwa, ba za su iya zuwa su faɗa ba, saboda in sun faɗa ma abin a ƙananan mutane za su ga yawa masu buƙata. Idan sun faɗa ma ƙarshen za a sake wataƙila abin ya dawo kansu.
Da ƙarshe ina ganin wannan hidima taka yana buƙatan kuɗi, kuma na ga kai ɗin nan mai zaman kanka ne. Kenan akwai wani tallafi da gwamnati take baka dangane da wannan abu, ko kuma dai ka dogara ne ga wannan aiki naka na kwangila da yake yi?
Ni yanzu akwai wani suka min kyauta, akwai lokacin Umar Musa da ya sa an bashi yara. Ina son tabbatar maka a 95% na abin da ake a security a shekarar Ado kenan, 95% ma kuɗi na ne. A lokacin yar Ado ma da ya damu da ni kenan. Dan a lokacin ma da yake so bai shirya min abin da zan yi ba. Ya nemi ba minista wa ƴan siyasa ne saboda cikin Abuja. Dan ka a lokacin ma 95% na wannan. Dan ka ba na sha'awar ma a ce gwamnati ta dau kuɗi cash ta ba ni. Ba na sha'awa.
To sai a kasance da mu makon gobe dan jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wakilinmu a Bauchi Abdulrahman Muhammad, da wanda an samu na tambayoyi game da kansa ɗin Alhaji Alƙara Azarai, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abo da injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalama Sigar ke cewa sai kuma makon gobe, a huta lafiya.
To a gaida Ibrahim Kalama Sigar ba, yanzu kuma da kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
To sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne ya fito daga Abdullahi Doran Baga da Ismail Ibrahim Albarnawi tare da Mansur Babauru na faɗa. Suka ci fara da sallama, suka ce muna kira ga shugabannin ƙasashen yankin Sahel da kuma Najeriya akan su haɗa kansu ta fuskar tsaro, su ƙirƙiri rundunar sojin ƙasa da ƙasa mai matuƙar ƙarfi don tunkarar matsalar ta'addanci, su kuma daina tunanin turawa wato turan yamma za su magance matsalolinsu. To zakonmu na gaba ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta, wanda ya ce muna taya jam'iyyar Conservative ta Prime Minister Boris Johnson murna dangane da nasarar da samu akan jam'iyyar adawa ta Labour da Liberal a zaben da aka gudana a Birtaniya a jiya Alhamis. Babu shakka hakan ya nuna a fili cewa al'ummar Birtaniya sun zaɓi ficewa ƙasar daga tarayyar Turai. To sai kuma sakonmu na gaba wanda ya fito daga Usman Shehu Mahuta, shi ma ya ce hakika hukuncin kotun kolin Najeriya ta yanke na haramta wa gwamnonin jihohi a Najeriya sauke zaɓaɓɓun shugabannin ƙananan hukumomi da kan kujerunsu ya yi daidai, ganin irin yadda gwamnonin jihohi suka zama tamkar wasu alloli, kuma in ce fir'auna ga ƙananan hukumomi.
To kafin mu kammala shirin, Gafar Filu ya dawo da labarai, amma wannan karin a takaice.
To a takaice, hukumar bada agaji ta duniya ta ce masu tayar da ƙayar bayan da suka yi garkuwa da ma'aikatan agaji shida a arewa maso gabashin Najeriya a watan Yuli sun yi ikirarin kashe mutum hudu daga cikin ma'aikatan. Hukumar bada agaji ta Action Against Hunger ta faɗi jiya Juma'a cewa wannan ikirarin na baya-bayan nan ya sa yawan ma'aikatanta da aka kashe ya kai biyar. An kashe mutum na farko a watan Satumba. Haka kuma hukumar ta yi ikirarin cikin gaggawa da a saki ma'aikaciyar Tigres wadda har yanzu take tsare. A yau Asabar, kasar Sudan ta samu tsohon wata kota a Sudan ta samu tsohon shugaban kasar Omar al-Bashir da laifukan halatta kuɗin haram da cin hanci da rashawa, ta kuma yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari. Wannan shine hukuncin farko da aka yanke a jerin tuhume-tuhumen da ake wa al-Bashir, wanda kuma kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ke neman sa ruwa a jallokan laifukan yaki.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu dan anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Sarfilu Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da kuma Hailu Haili da ya hada shirin ya kuma bada umarni. Sai kuma injiniyan namu na yau Mr. Nick ni Hadiza Kali ke cewa sai mun sake haduwa insha Allah a shirin namu na dare.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.